على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما قال جدل قديق الله سبحانه وتعالى يقوام يقوم يوان تشكين يقنصا da sayyidawo da mu domin ci gaba da gabatar da wannan karatu da muke daidai wannan lokacin a yau muna asabat wato hudu ga watan Ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam shekara ta 447 wanda ya daidai da 20 ga watan biyu a miladiya 2026 kuma yau shine darasin mu na hudu kuma jiya idan yan uwa basu manta ba mun kwana karshen aya ta 36 a cikin wannan sura mai albarka wato suratul yaqin ko suratul safati kuma za mu tashi kan aya ta 37 muna roƙon Allah subhanahu wataala ya datar da mu cikin abin da zamu karanta da abin da zamu bayani Allahumma bismillah
na
21 aya ta 21 kwanan wata to kwanan wata yau asabar 21 ga watan 2 miladiya 2026 wanda ya daidai da 4 ga watan Ramadan shekara ta 447 bazan sake bada uzuri ba wancan karan na bada uzuri mutane sun yi dariya na ce saboda na yi ritaya shi yasa ba na rike kwanan wata to shikenan to Allah ya taimake mu
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim man jaa bil haqqi wa saddaqa al mursalin
to jiya mun koro karatu cikin wato kissar wato abin da yake kawa tsakanin manzannin Allah tsakaninsu da mutanansu wato kiran da manzanni suke da kuma yadda su mutanansu wato suke amsa musu musamman ma wato kafirai Ubangiji yana ba mu labari cewa in an ce makafirai su ce la ilaha illallah sai su girman kai Allah ya ce kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun in an ce musu ce la ilaha illallah wato sai su girman kai har ma su ruka cewa ayyina latariku alihatina lishairin majnun shin yanzu za a ce mu bar gumakan mu saboda wani mawaki majnun wanda ya samu tabuwar hankali wannan suna siffanta wa annabi sallallahu alaihi wasallam sai siffanta annabi sallallahu alaihi wasallam ne da wannan siffa wai alqur'ani shine waka sannan annabi sallallahu alaihi wasallam shine mawaki wai za su bar bautar gumakansu saboda maganar mawaki da kuma maganar mutumin da ya samu tabin hankali Allah ya ce bal jaa bil haqqi in su sun ce annabi sallallahu alaihi wasallam abinda yazo da shi waka ne Allah ta'ala ya gaskata shi ya ce bal jaa bil haqqi abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yazo da shi wato gaskiya yazo da shi wa saddaqal mursalin sauran manzanni sun yi gaskiya kuma shi ya gaskata sauran manzanni da suka zo wato gabaninsa kuma su ma manzannin da suka daga shi zuwa sun yi albishir da zuwansa sun gaskata shi tun bai zo ba wato dukkansu manzannin kowa ya zo da la ilaha illallah saboda haka wadansu malaman suka ce fasar wa saddaqal mursalina manzanni ma irin wannan maganar suka gaskata shine kowa ya zo kiransa shine a ce la ilaha illallah Allah ya ce wato
innakum laza'iqul azabi lanin
na'am
tunzauna illa ma kuntum ta'malun
Ubangiji ya ce wato innakum lalle ku kafirai wato laza'iqul azabil alim lalle tabbas za ku dandani azaba wanda take wato mai radadi a ranar lahira Allah ya ce wa ma tujzauna ai ba komai yasa akai musu wannan sakayya da abin da aka sakanta musu na shiga wuta ba illa wa ma tujzauna ba komai yasa aka sakanta muku da irin wannan sakayya ba illa ma kuntum ta'malun face sakamakon abin da kuke aikatawa na ƙaryata manzanni wato da kuma wato kafirci na'am
illa ibadallahi mukhlasin
Na'am, waɗanda ba za su samu wannan sakamako ba, Allah ya ce sakamakon wuta, tunda Allah ya ce waɗannan kafirai laza'iqul azabil alim, za su dandana azaba mai radadi. Sai Allah ya ce illa ibadillahil mukhlasin, waɗanda ba su shiga cikin azaba mai radadin nan ba, sai bayan Allah al-mukhlasina, wanda suke wato mu'minai masu tsarkake aiki. Wannan illa din nan istisna'i ne munqati, ma'ana duk wanda bai tsarkake aikin sa ba, bai kadaita Allah wajen bauta ba, to tabbas in ya mutu akan wannan zai shiga cikin azaba mai radadi. Amma wanda ba zai shiga ba, sai ba wanda ya tsarkake Allah a wajen bauta ya kuma tsarkake aikin sa. Ulaika lahum rizqun ma'lum. Na'am, Ubangiji yace ulaika lahum, waɗannan kan ibadillahil mukhlasin, bayan Allah da suka tsarkake aikin su, su kam lahum rizqun ma'lumun, suna da arziki sananne, wato shine gidan aljanna. Ma'ana ulaika lahum, su suna da aljanna, shi kuma aljanna rizqun ma'lum, arziki ne wanda yake sananne, za a ba su shi su ci gajiyar sa bukuratan washiya, safiya da malece, wato babu lokacin da zai yanki. Na'am.
Wa hum mukramun.
Na'am.
Fi jannatin na'im.
Na'am.
Ala sururin mutaqabilin.
Na'am.
Yudafu alayhim bi ka'sin min ma'in. Wa ila alazzatin lisharibin. La fiha gaulun wa la hum anha yunzafun.
Na'am. Ubangiji yace wato Allah zai ba su ranar lahira a bayi masu tsarkake aiki, masu wato bautar Allah suna wato tsarkake bauta zuwa ga Allah, za a ba su rizqun ma'lum, arziki sananne, shine gidan aljanna. A gidan aljanna nan Allah ce fawakihu, akwai kayan marmari, wato arzikin wannan fawakihu aka ce badali ne, bayani ne don gani da rizqun ma'lum, tunda Allah ce zai ba su arziki sananne, sai aka ce fawakihu, wato kayan marmari ne, wato za a ba su a gidan aljanna. Wahum mukramuna, alhali kuma wato ana girmama su, ma'ana Allah zai girmama su da samun lada wanda yake zai musu sanadiyar shiga gidan aljanna. Allah ya ce fawakihu, malamai suka ce fawakihun nan shine abin da za a ci abu mai daɗi, ba abin da za a ci wai dan neman lafiyar jiki ko gina jiki ba, a'a, abin da za a ci shi dan daɗi, dan marmari. Ba irin abincin duniya bane wanda ake ci da a ce ka ci kaza zai ƙara ma jini, ka ci kaza zai ƙara ma lafiyar jiki, ka ci kaza zai ƙara ma kallo, kaza zai ƙara ma kaza, a'a, shi abincin gidan aljanna an tanade shi ne wato saboda kurin jin daɗi ne, yawwa, saboda jin daɗi ne, domin Allah ya ce fawakihu, kayan marmari ne. Malamai suka ce ma yu'kalu talazzuzan, shine abin da ake cinsa kurin dan jin daɗi, la li hifzi siha, ba dan waye ƙara mutum lafiya ba, domin su yan aljanna ai su Allah ya riga ya kiyaye gangar jikin su har abada. Wa hum mukramun, alhali kuma ana girmama su, wato Allah ya ce fi jannatin na'im, ana girmama su a cikin aljanna wanda take wato ta ni'ima. Allah ta'ala ya ce ala sururin mutaqabilin, za su zauna su kishingida akan gadaje, mutaqabili na suna fuskantar juna. Wannan yana daga cikin mulkin da Ubangiji ya ambata cikin gidan aljanna, yace idza ra'aita samma ra'aita na'iman wa mulkan kabira, in ka duba aljanna kada duba cikin ta zaka ga ni'imomi daban-daban, wa mulkan zaka ga mulki kabira mai girma. To yana daga cikin mulkin dan aljanna a gidan aljanna, wato in zai zauna da iyalansa ko zai zauna da abokanan zamansa, wato a cikin da'ira ake zama, babu wani wanda zai zauna a gadan a bayanka, balle wai in za ka yi masa magana sai ka waiwaya, wannan waiwayawar wahala ne, saboda irin mulkin da dan aljanna yake ciki, wannan waiwayen ma wahala ne, saboda haka kowa kana kallonsa za ka yi masa magana kai da shi. Shi yasa Allah yake cewa wato ala sururin, suna kan gadaje, mutaqabilina, suna fuskantar juna, la yura ba'dhum kafa ba'dhin, wani ba zai ga kiyar wani ba, saboda haka za su zauna a cikin da'ira suna kallon kowa, domin duk wani abin da yake sunansa wahala ne a gidan aljanna babu shi, duk abin da zaka lissafa shi a wahala ko gajiyawa ko rashin jin daɗi, to a gidan aljanna babu shi. Allah ya ce yutafu alaihim bika'sin, sannan ana kewayawa akan su, wato a kansu dukkan su yan aljanna dinnan bika'asin da kofuna wato sune yan kananan kora wato nashan abin sha wato mimma inin wato na giya wanda yake irin giyar gidan aljanna wato shine min kamrin ya jari ala wajhi rabbika anharul ma ita giya aljanna wato kwalala take a gidan aljanna din kamar yadda korama take kwalala a bayan kasa to idan suna bukatun shan ruwa Allah madaukakin sarki ya halicci wadansu kananan yara kyawawa yadda dan adam yake ke debe kewa a gidansa wato da kananan yara idan ya dawo a tafiya ya ji yara ya ji bai shiru zai ce ina yaran nan in ya ji shiru za ka ga mutum a gidansa kowane lokaci yana sha'awar mu'amala da kananan yara ba ma kuma a gidan mutum ba za ka ga wato hakurin za ka ga wani Allah ya masa san yara to irin wannan saboda a cika ma dan aljanna wato farin cikin sa a gidan aljanna Allah ya halicci kananan yara ya zuba su a gidan ba irin kananan yara wato na mutane ba da suke da taurin kai wanda kullun sai ka ce bari bari wannan ya zalunci wannan ya taba wannan ya abinda yake na rigima a yara ne a cikin nutsuwa kowa da kofi suna zagayawa kan mutane in kana bukatan shan giya su baka in kana bukatan shan nono su baka in kana bukatan shan ruwan sanyi su baka to duk abinda kake bukatan sha za su dauka su baka saboda haka suna kewayawa da abin da zaran ka bukata za ka ga yaro a kusan ka da shi domin Allah ya riga ya fure gidan aljanna kamar an yi programming din ta ne duk wani abin da dan adam zai nema a lokacin da zai nema abin yana kusa da shi yawa babu jira yawa shi yasa aka ce hatta bishiyoyin gidan aljanna ƴaƴayen su kamar spring suke da ka bukaci shan mangoro za ka yayo kasa kasa kana cira zai koma sama kamar spring yake in tsuntsu nama kake so ka ci na tsuntsu haka yake yawo a gidan aljanna din wato a soye zai zo ka ci abin da kake so abin da ka rage ya tashi tafi abin sa sannan kuma ni'imar gidan aljanna ita ba karewa take ba duk abin da ka cira cirar ka ke da wuya wani zai koma gurbin ya mai shi wani zai koma mai in mangwaron ka cira kafin ka kai bakin ka wani ya koma gurin ya mai saboda haka ma kar ma ka ji a ranka bari ci a hankali kada ya kare to ba zai kare ba da zaran ka cira wani zai koma mai gurbin sa shi yasa Allah madaukakin sarki cewa idza ra'aita thama ra'aita na'iman wa mulkan kabira in dan aljanna ya ga aljanna kai lalle zai ga ni'ima da mulki wanda yake babba malamai suka ce Allah duk da girman sa jalla jalaluhu amma ce abin da ya tanada a gidan aljanna ma yan aljanna abin yana da girma saboda haka ga Allah yana gaya mana wannan ne saboda mi saboda mu dauki izina mu lura ya zama duk aikin da dan adam zai ya kasafta shi ya ga nawa ne yake yi saboda neman wancan gidan nawa ne yake saboda gyara wannan gidan da zai fita a gidan yana so ko bayya su wannan gidan da zai gadar da shi a wani wannan gidan da kila in ya bar magadan su suka ji talauci za su sai da shi a wani mi ya tanada na gina wannan gidan mi ya tanada na gidan wancan gidan da zai rayuwa ta har abada saboda haka sai ake so kullum mutum ya rika auna ayyukansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke fada mana hadisi cewa mai hankali fa shine duk abin da yake wato yake yi wa kansa hisabi yana aunawa yake cewa alkayisu mandana nafsahu wa amila lima ba'da almaut mai hankali shine mai yi kansa hisabi kuma yake yin aiki saboda sakamakon da zai samu bayan ya mutu ba hana mutum ya nemi duniya ba hana mutum ya nemi jin dadin duniya ba bil hasali ma jin dadin duniya duk Allah ya kawo ne dan mu ji dadi mu yi masa godiya ko mu bauta masa wato da nutsuwa to kenan kaga ashe bai kamata jin dadin nan din ya zama shi ya dauke mana hankali makamanta da jin dadin can ba saboda neman duniya mutum yana kallon sallah ta bashi saboda neman duniya mutum ya bar wani abin da yake na wajibi wanda Allah madaukakin sarki zai tambaye shi a kansa to kaga wannan ya fifita nan duniya wato ya fifita abin da yake mai karewa ya kuma kaskanta abin da yake madawwami shine wato lahira shine ubangiji yake cewa wato fawakihu abinda aka tanada musu kayan marmari ne wahum mukramun wato su ababan girmamawa ne fi jannatin na'im aljannatin ni'ima ala sururil mutaqabilin suna zauna akan gadaje kan kujeru mutakabilina suna fuskantar juna. Allah ya ce yutafu alaihim bika'sin min ma'in, ga yara kanana kuma suna kewayawa akansu da akusa wato na giya baydaa wadda take farakal, giyar aljanna Allah ya ce fara ce kal wato ladatin mai daɗin sha lisharibi ga duk wanda yake da bukatan sha, tana da daɗi tana da kuma wato daɗin sha. Sabanin giyar duniya wanda mai shanta ma wahala yake sha, duk sanda ya ɗauko ta tana wari ba zai ja numfashi ba, in ya kurba in ya rufe sai in ya hadiya sai ya rufe idanunsa saboda zafi, tana kona labban mutum, tana kona masa makogaransa. Ko ta yi sanyi wannan tsamin nata idan giya ce ta gida burkutu, in kuma giyar kwalba ce ita ma dai tana da wannan wadin wanda yake ko wucewa kai je ta yi ta inda ake shan giya, in yawo ya zo bakinka da ke za ka yi haɗe shi saboda mai saboda tana da wari. Amma sai Allah ya siffanta giyar aljanna yake cewa baydaa, giyar fara ce kal lazzatin mai daɗi lisharibi ga masu sha. Allah ya ci gaba da bamu misali cewa ai wannan siffa ya bayan na shanta, to yaya sakamakonta in an sha, tunda ai mun san giyar duniya in an sha tana haifar da wani sakamako. Allah ya ce la fiha gaulun, ita giyar lahira giyar aljanna ba ta taba hankali, ba za ka sha ta kai surutai ba, ba ta taba hankali. Walahum anha yunzifun, sannan ba ta saka maye mutum yana tafiya yana tangadi akan titi. Wannan ita ana shanta ne saboda me? Saboda a cika wa mutane wato ni'imarsu, saboda a gidan duniya wadansu sun sha giya musamman ma yana daga cikin al'adun larabawa a zamanin jahiliya, wato mu'amalantan giya ba wa giya matsayi na musamman. Idan kai bako, babban abin da yake tsammanin zaka fara kawo masa shine giya. Kaga sabanin mu yanzu anan in kai bako zaka kawo masa ruwa, kila ka watsa masa farin gari, kai masa farau-farau ka kawo masa. To amma su a zamanin jahiliya giya ita ce, dan lokacin da aka sauka da haramcin giya an ce a cikin garin Madina kwararo kaɗan zaka bi wanda baka same shi a jike da giyawa. Kaga to saboda haka su giya ya zama su wato ya sun sabo da ita, mungun sabo. Hatta wasu daga cikin sahabbai an sa samu wannan matsalan, kai sahabin da shede ya wasiya ma wa yayansa yace in ya mutu a binne shi a gindin bishiyar karmu, kamar yanzu kace kai in mutun ya rasu kai wasiya kace yayanka su je su tona gindin bishiyar magariya wato su binne. Ita bishiyar karmu bishiya ce wanda ake diban yayanta ana yin giya da su. Yace a cikin waƙe yake cewa in ya mutu saboda yadda ya mu'amalanci giya, yace in ya mutu yana wa yayansa wasiya a tona kabarinsa a gindin bishiyar karmu a binne shi, ko yana jin danshin giya a jikin saiwowin bishiyar. To wannan mutum ne in ya riga ya sabu da abu yana da wahalar barinsa ya ɗabi'antu. Saboda haka Allah maɗaukakin sarki sai ba mu siffa sai aka halicci giya aljanna, saboda shi mutumin da yake son shanta a ce masa to kare sha ta nan, an hana shi amma an ajiye masa ita can, ya je sha abinta abinsa can mai zaki ce, ba ta saka maye, ba ta bata hankali, babu surutai in an sha, babu tagatagala kan titi, sannan a wajen sha fara ce kal ba baka ba, sannan kuma tana da dadin sha amma su sha. To shine Ubangiji yake ba mu siffar abin da ya tana da aljanna din nan na daga ni'imomi, yace wa indahum qasiratu tarfi,
كأنهن بيض مكنون.
نعم.
فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين.
ذكاء.
أئذا متنا وكنا ترابا وإذا مننا لمدينون. قال ألم تطلعون. فقال أفرئيه في سواء الجحيم.
نعم. وبنجي جيكي تشوى تشيغ بدا بام الابارين جدن الجنة da abin da Ubangiji ya tanada ma ƴan aljanna tun da yace wa hum mukramuna an girmama su an musu abubuwa na karimci a gidan aljanna sai Allah yake cewa wa indahum qasiratu tarfi Allah ya tanada musu mata a gidan aljanna qasiratu tarfi waɗanda suke wato takaitaccen gani shine ma'ana babu wani dan adam da ya taba ganin saboda an san mutum da kishin matarsa mutum bai so a gane masa matarsa sai Allah ya tanada mata a gidan aljanna waɗanda matan nan hankalin wani namiji baya kansu sai namijin su sannan ba kuma namijin da ya taba kuma kallon su saboda haka su aka tara dama shi dan aljanna ma'ana Allah ya ce qasiratu tarbi ma'ana an kiyaye musu idanuwan su akan mazajen su wato su ma hankalin su baya kuma akan wani namijin saboda mi saboda Allah ta'ala da ya kawata dan aljanna sai ya saka sansa a cikin wato zuciyar matansa na gidan aljanna sai ya zama sun fi ganin kyan mijin su sama da kowane miji shi ma kuma dan aljanna ya fi ganin kyan matarsa ta gidan aljanna wato sama da kowace mata so da hankalinsa ma ba zai tafi kan tunanin wata ba ita kuma hankalinta ba zai tunanin wani miji ba to kaga wannan kiyayewa ne na Allah da Allah ya ce wa indahum qasiratu tarfi Allah sai ya ce su wa'annan qasiratu tarfi matan aljanna dinna ka annahunna baydun makanunun kai ka ce kwai ne a cikin kwanso kamar ka ce wato wani abu ne kamar wani abu ne a cikin makankari wani abu da yake da murfi ta yadda kura ko zafin rana ko wani abu na datti ba zai taba shi ba su wa'annan matan wato kai ka ce an fasa kwai ne a cikin kwansansa idan aka dafa kwai sanda aka fasa shi a ciki aka zare masa bawansa sai ka ganshi tasike to haka matan nan suke shi yasa sai Allah ya siffanta su babu wani datti a jikinsu babu wani kazanta a jikinsu babu wani alamun wahala kowace iri a jikinsu ka annahunna baydun makanunu kai ka ce kwai ne wanda yake wanda aka rufe shi wato a cikin makankarinsa ko kuma a cikin wato kwanso shine masturun an sitirce shi birishi wato da gashi la yasulu ilayhi gubarun wato tai da kura ba za ta ba ba walaunuhu haka na launinsa shi ma tacecce wa huwal bayadu shine wato fari ne tacaccen fari wannan shine irin siffar matan da suke wato gidan aljanna ba farare ne kal fari mai daukan idanu ba sannan kuma ba jajaye ne jajajir ba saboda haka suna da sirkin fari da ja shine wato yadda kamar su yake Allah yake cewa fa gabala ba'dhum ala ba'dhin yatasaluna yan aljanna in sun shiga aljanna za su zauna suna hira kamar yadda aka saba a gidan duniya wani zai kai maka hira ko za ka kai a wani hira to haka a gidan aljanna ma yan aljanna sai su debe kewa sai kuma a zauna ana hira ana tuna rayuwar da aka yi a gidan duniya ce a laran ma muna tuna lokacin da azumi za mu zo muna tafsiri a damba babban masallaci Allah ya datar da mu to haka ne za ka taba mutum labarin gona ka taba mutum labarin kasuwa ka taba mutum labarin kiwo ka taba sai dai mutane ba sa so kuma su ambaci labarin abin da yake mummuna saboda duk wanda ka ganshi anan Allah ya yafe masa yawa ba a tabo labari wanda yake mummunan labari a duniya ne ana tukalo labari wanda ranka ga an tabo mummunan labari amma gidan aljanna sai dai labari wanda yake a wato na zamantakewa da aka yi to a cikin wannan labarin Allah ya ce har za a sako labarin wani abokin zama wanda shi kuma ya kafirce wanda ya kafirce Allah ya ce fa aqbala ba'dhum ala ba'dhin yatasaluna shashi za su fuskanci shashi suna wato tambayan juna amma marrabin fi dunya labarin da ya gudana tsakanin su wato a gidan duniya
kai kafe da nan ku da kuma sun
Allah ya ce fa aqbala ba'dhum ala ba'dhin yatasaluna shashi za su fuskanci shashi yatasalun suna tambayan juna ana hira malam ya ce za su yi tambayoyi amma marrabin fi dunya game da labarin abin da ya gudana tsakanin su a gidan duniya qala qa'ilun minhum inni kana li qarin sai wani ya ce ai ni da ina da wani aboki wanda a duniya mun saba da shi a aqida, shi yana aqidar bautar wani Allah, nayi yazo mu bautawa Allah shi kadai, amma yaki. Saboda haka, ko kuma ina da wani aboki wanda shi yana daga cikin masu musun tashin alkiyama, gashi kuma yau alkiyama ta tashi, gashi kuma har ma an samu sakamako, mu dai mun samu sakamako abinda Allah ya gaya mana, ya tanada mana in muka yi imani muka yi aiki mai kyau, yau kuma gashi da taimakon Ubangiji Allah ya mana kamar fitar da abin da ya tanada mana. Saboda haka sai ya ce shi abokin maganar sa yaqulu a innaka laminal musaddiqina, har ma muna magana da shi ce mu yake wai yanzu kai yadda za ka tashin alkiyama, kai kana daga cikin masu gaskar tashin alkiyama, har yake cewa wato shi yana daga cikin masu musun tashin alkiyama. So da kake gaya ma abokin hirarsa a innaka laminal musaddiqin, shin yanzu kai kana daga cikin wanda suka yadda za a tashin alkiyama? Aiza mitna wa kunna turaban wa idama aina la mabuthu la madinun, shin yanzu kana ganin idan yanzu muka mutu muka zama kasa muka riddige sauran mu muka zama kasa da guntun kashi a riddige a cikin kasa? A inna la madinuna, za a dawo da mu, za a dawo da mu sabuwar halitta? Ai wannan wani abu ne wanda ba zai yiwu ba, hankali ma ba zai dauki wannan ba. Wato shi mai musun tashin alkiyama yana gaya mishi wannan mai imanin cewa alkiyama ba za ta shi ba, to saboda haka shi yanzu wannan mai imanin sai yake gaya ma abokanan hirarsa a gidan aljanna cewa ina da wani aboki yanzu yana ina rai, yana ina rai. Saboda haka shi yana daga cikin musun tashin alkiyama. Wato sai ya ce masa qala hal antum mutalliuna, shin ko za mu je mu bincika shi ne? Tunda duk wanda bai imani da Allah ba ya mutu to yana gidan wuta, amma ko za mu je gidan wutan mu je mu leka ne, mu je mu gani yana ciki ne? Shi ne ya ce qala, mai faɗan wannan maganan ma ƴan uwansa a gidan aljanna ya ce hal antum mutalliun, shin ko za mu je mu leka ne? Wato mu je mu tafi gidan wutan mu je mu kewaya mu gani, linanzura halahu, dan mu je mu ga halin da yake ciki. Wato su kuma abokan magana sai su ce gaskiya mu je mu gani. Allah ya ce fatala, da shi mai neman abokin nasa da suka yi rayuwa a gidan duniya shi ya bi Allah, wancan kuma ya kafirce, za su je su leka gidan wuta. Wato fara'ahu fi sawa'il jahimi, Allah ta'ala ya ce kuma za su garo shi fi sawa'il jahimi, a can tsakin wutar jahannama. To kaga wannan wani abu ne wanda al'amarin lahira sai dai kullum musulmi ya imani ya bar wa Allah. Ka dubi sigar kalmomin da aka yi amfani da su, yanzu irin bilinan mutanen da za a zuba a cikin wutar jahannama, amma ka buƙaci za ka je ka gano wani makwabcinka ko abokinka ko wani wanda kuka zauna guri ɗaya shi ya mutu da kafirci, kai Allah ya maka gamdakatar da imani ka shiga aljanna, Allah baka dama ka je gano shi, ka je kuma kana lekawa kuma ka gan shi. Aka gonan shi ma yana daga cikin wato wani abin da Ubangiji yake karrama dan aljanna duk abin da ya bukata Allah ya masa, tunda Allah ya ce wahum mukramun, so yan aljanna ababan girmamawa ne, tunda ya so ya je ya ga makwabcinsa ko ya ga abokinsa da suka rayu a duniya shi ya rayu akan kafirci, yana zuwa yana lekawa, kuma Allah ya ce fara'ahu fi sawa'il jahim, zai kuma hango shi a can tsakin wutar jahannama. Ka bar labarin girman wutar, ka bar labarin karfin idan dan adam, kuma a cikin wuta, wutar da take turnike da wuta da hayaki da dufin wuta, amma Allah zai nuna masa abokin nasa. Saboda me? Saboda tahakkum, a ƙara mashi abokin bakin ciki da takaici, shi kuma dan aljanna a ƙara faranta masa ransa, a ƙara faranta masa ransa, tunda abu ya bukata ya je ga dan uwansa, Allah kuma ya tsinkaye da shi ya gan shi. To kaga wannan duk yana nuna mana girman wato ikon Allah da al'amarin lahira, abu ne wanda yake mai girma, dole mutum ya ji tsoron lahira, dole ya ji tsoron lahira. To shine Ubangiji yake ba mu labari, yace wannan mutumin yake cewa hal antum mutalliun, ko za ku zo mu je mu? Fatala suka tafi, fara'ahu fi sawa'il jahannam, sai ga shi a can tsakkin wutar jahannama. Sai da yayi masa magana ya ji, yace masa qala tallahi in kitta la turdini,
walaulani majrudi la kuntu minal muhdharin, afama nahnu bimayyitin illa mautatan dunni wa ma nahnu bimu'azzabi.
Na'am, ubangiji yace qala, sai shi wannan mutumin dan aljannan da yaje leka gidan wuta ya gano abokin sa a gidan wuta, yace masa tallahi na rantsa da Allah, in kitta la turdini, kai kusa ka halakar da ni. Ci Allah ya taimake ni, kai kusa ka halakar da ni. In kitta mana karabta, kai kusa da turdin, wato ka halakar da ni. Yace walau la ni'matu rabbi, ba da ni'imar ubangiji na ba kenan. Ashe idan ka ganka kana yin aiki mai kyau, wannan ni'ima ce ta Allah madaukakin sarki, saboda shedan babu wanda yake sai fi karfin shedan ba da taimakon Allah ba. Wanda kake kallon sa ma wani lokacin yake daukan hankalinka kai fama da shi da kyar, za a kwashi akan ra'ayinsa balle wanda baka kallon sa. Saboda haka yake cewa walau la ni'matu rabbi, ba da ni'imar ubangiji na ba, lakuntu minal muhdharin, da ina daga cikin wanda yanzu muke tare da kai a cikin wannan halin da kake ciki. Amma ni ni'imar ubangiji ita ta tsamar da ni, ban biye maka ba, na ji wato tsoron Allah. To daga nan ya yi je ziyararsa ta gidan wuta, ya ga abin da ya ga ya dawo. Su yan aljanna za su yi magana. Allah ya ce, yan aljanna za su ce, afama nahnu bimayyitin, yanzu mu fa ba za mu mutu ba ko? Yanzu mu fa ba za mu mutu ba ko? Lalle mun ji daɗi tunda ba za mu mutu ba, illa mautatunal ula, in banda wancan mutuwa da muka yi a gidan duniya. Wa ma nahnu bimu'azzabina, mu ko ba za a yi mana azaba ba. To wannan tafi komai cikar wato ni'ima. Malam yace abinda ake kaddarawa a wannan jumla da suka ce afama nahnu bimayyitina, suka ce anahnu mukhladuna wa munaimun, shin yanzu zamu dawoma aljannan nan kenan? Za a yi ta mana yanzu wannan dadin da muke ji bukuratan washiyan, zamu ci gaba da samun sa? Wannan ni'ima ta gidan aljanna, zamu ci gaba da samun sa? An ce yan aljanna sun shiga aljanna suna tsoro, saboda me? Saboda wannan ni'imar da suke ciki kada a fidda su. Duk da Allah ya ce musu in an shiga ba a fita, amma ba a fadi wuta in an shiga ba a fita ba, don ana yin ceto a fidda dan wuta a gidan wuta a mai da shi gidan aljanna. To amma aljanna duk wanda ya shiga, Allah ya ce wa mahum bi mukharijina, yan aljanna ba sa fita a gidan aljanna. Haka kuma yan wuta wanda suka mutu da shirka, su ma da goma suke a gidan wuta. Saboda haka za su ce ai ba za mu mutu ba, sai dai mutuwar mun nan ta farko. To aka ce za su faɗi wannan magana ne a lokacin da ubangiji ya yi umarni aka kama mala'ikan mutuwa aka yanka shi. Za su ce to shi kenan, dama ga abin jin tsoron shi ma kuma yau ta ƙare. Amma bayan wannan manzon Allah ya ce ubangiji zai aiki ɗan shela ya shiga gidan aljanna, ya ce ya ahlul janna khuludun bila khurujin, ya ku yan aljanna ku dawwama babu fita. To aka ce jin wannan shelar da mai shela zai ta ma fi aljannar daɗi. Dan dama duk abin jin tsoron kana cikin nema a gushewarta, in lafiya kake ciki lafiyar ta gushe, idan mulki kake ciki mulkin ya gushe, idan arziki kake ciki ka talauce, in wani kayan ni'ima kake samu ka rasa shi. Wannan shine dama tashin hankalin ni'ima gushewarta. To sai suna jin tsoro saboda a gidan duniya sun saba da irin wannan, kana cikin ni'ima sai ta gushe. To suna jin tsoro karfa ta gushe, dan Allah ya cika musu ni'imarsa, sai ya aiki mai shela. In ya je ya yi shela, ya ce ya kuwa jama'a kowa zai ja gidan aljanna. Ya ce Allah ya aiko ni in gaya muku, ya ku yan aljanna ku dawwama babu fita. Suka ce wannan irin farin cikin da za su ji ya ma fi daɗin da suke cikinsa a gidan aljanna ɗin. Na'am? Na'am? Ana yanka mutuwa? Ana yanka mutuwa. Mutuwar ake yankawa. Mutuwar me nace? Nace mala'ikar mutuwa ake yankawa. abuwan mutuwa yake yankawa Allah saka tijiban harshe ne na biyu sai bayan an gama ceto kuma an gama ceto an ce wuta jahannama za ta kuka tace Allah kamin alƙawari za a cika ni har kai rantsuwa to har yanzu ban cika ba an ce Allah madaukakin sarki za ta riga cewa halmin mazid inda kari ya kawo ana zuba mata har a gama zuba mata ƴaƴanta Allah zai sa a riga da kuwa manyan dutsuna ana zuba mata tana cewa halmin mazidin ai akwai gurin kari aka ce sai ubangiji subhanahu wataala ya sa duddigen sa na kudura ya taka ta sai ta ce qattum yanzu kan tashi ka to nan ne za a tura mala'ika ya je ya shela a gidan wuta ya ce ya ahlun nari kulujin bila kulujin ya ku ƴan wuta ku dawwama babu fita dadu da suke ciki tunda sun ga ana shiga ana fitarwa za su yi tsammani amma lokacin da za a yi wannan a kama ta a rufe Allah ya kiyaye mu a ce mata kulujin bila kulujin ku dawwama babu fita aka ce ran nan dan wuta sai ya ji takaicin da kunar wutar ma ba ta kai wannan takaicin da tashin hankalin ba tunda ya san yanzu zai sha azaba ne sarmadan babu ranar yankewa har abada Allah ya kiyaye mu shine ubangiji yake ba mu labari yake cewa shi wannan da ya shiga gidan wuta a su ƴan aljanna za su na cewa ba za mu mutu ba sai mutu mu ta farko wa ma nahnu bi mu'azzabina gashi kuma abin farin cikin shine ba za a yi mana azaba ba
inna hadha la huwa al-qawlul hakim
dan ubangiji yace inna hadha wannan abin da muka ambata muku na ni'ima na gidan aljanna wato la huwa al-fawzul azim lalle wannan rabauta ce wadda take mai girma rabauta ne mai girma to me Allah yace dangane da wannan harkar fafutukan neman aljanna din sai yace li misli hadha karanta ba
li misli hadha fal ya'malina amilun
Allah yace li misli hadha to da irin wannan rabo mai girma da ake samu a gidan aljanna ni'ima da tsira da kwanciyar hankali sai yace fal ya'malil amiluna du me yin aike je aiki duk wahalar da zaka yi kayi wahala saboda neman wannan gidan amma komai dadin aiki komai dadin rayuwa idan ba za ta baye ka zuwa ga shiga wannan gidan ba wallahi tallahi ka batta komai dadin ta in dai ba za ta taimaka maka zuwa gidan aljannan nan da ubangiji yake fadan ni'imomin ta da dadin ta ba to wallahi ka batta musamman ma in za ta sha makance ka da shiga gidan aljanna da Allah ya bada labarin aljanna ya bada labarin ni'imar ta da abin da yan aljanna za su ce sun je da'i ba za su mutu ba ba za a yi musu azaba ba sai ce a ce mutum ba zai mutu ba yana cikin ni'ima kuma yana nan dimun da'imin ba za a yi masa azaba ba sai jin daɗi Allah ya ce to wannan rabauta ce mai girma a saboda wannan rabautar kuma din mai yin aiki ya je aiki ma'ana duk mutumin da zai je wani kokari to ya kyanta ya kare kokarinsa ko kashi 95 na kokarinsa ya zama saboda neman wannan aljanna din Allah ya ce
azalika kayyunuzula nam shajaratuz zaqum
nam
inna ja'alnaha fitnatan lizalimin
malam ya ce da Allah ya ce li misli hadha fali amalul amiluna saboda wannan duma su yin aiki zai su dage su aiki sai ya ce ayi yajtahidul mujtahiduna masu kokari su je su yi kokari fil a'malis salihah wajen yin aiki mai kyau fa inna jazaa'uha sakamakon aiki mai kyau mala ainur rad shine za a baka abin da idanunka bai taba kallo ba wala udhurun sami'at abin da kunnanka bai taba ji ba wala khatara ala qalbi bashar abin da bai taba dursuwa a zuciyar wani dan adam ba duk abin da mutum zai gani a gidan aljanna zai ga mala ainur rad abin da idanunsa bai taba kallo ba koda ka ga kamarsa to kama ne in an baka mangoro a gidan aljanna kama ce ta mangoro da kila kuma sunan mangwara amma in ka sa shi a baki zaka ji ba irin mangwaran duniya bane domin dan itacen gidan aljanna an ce ko hanci ma bashi sannan bawo mai tsani bawo mai daci bawo mai bauri saboda haka dukkan kai gidan kayan marmarin gidan aljanna mai dadi ne sannan ko babu kullo ba za ka ce kana ce ka iso kullo ba sannan babu bawo da za ka ce bari in yage babu kura bare bare in wanke saboda haka kowanne kana cidansa kurin dan amfani ne shine mala ya fa idza kana kadhalika in dai wannan shine siffar aljanna ya zama mala ainu ra'at wala udhunun samiat wala khatara ala qalbi bashari ido bai taba kallo ba kunne bai taba jin labarin sa ba mutum bai taba tunanin sa a zuciya ba in dai wannan shine halin aljanna to ya kamata in mutum zai karar da rayuwarsa gaba daya a wajen hidimar ubangijinsa dan ya samu wannan gidan to wallahi ya karar shi yafi masa alheri ya kamata mutum ya shagalci da wani abin da zai nisantar da shi da wannan gidan ba komai karancin sa komai dadin sa malam yace falau afnal insanu umruhu fi kidmat rabbih inda dan adam zai kare rayuwarsa a wajen yiwa ubangijinsa hidima walam yashtagil bi shay'in siwaha ya zama bai shagalci da wani hidimar kansa ma bai yiwa kansa ba dora rayuwarsa ya kare hidimar ubangijinsa bai shagalci da komai dan amfanin kansa ba la kana zalika qalilan binisbati lima yalqahu min an-na'im da'im wannan din in ka auna shi a ce mutum Allah ba shi shekara 100 amma dudarin nan ya kare ta gaba dayanta sakan daya bai yi hidima ma kansa ba ma balle ma wani du ya kare ta a hidima wa ubangijinsa malam yace in ka auna da ni'imar da Allah zai bashi ta aljanna da kuma aikin sa sai kaga aikin da ya dan mai tsitsi ne dan mai tsitsi ne babu wanda aikin sa zai sashi aljanna amma dai mutum yakan dage yayi Allah kuma ya kalli kokarin sa kuma ya cika masa sabon manzon Allah suka tambaye shi suka ce ya rasulullah har kai din kai ma yanzu da kake kwana kana sallah kafafunka suna fashewa kai ma aikin ka bai saka aljanna ba yace hanni illa an yatagammada ni Allahu bi rahmati sai dai ni ma idan ubangiji na ya lullube ni da jin kansa shine malai yake jan hankalin mu ci in dai har mutum zai iya bada rayuwarsa gaba daya wajen yin aikin da zai samu aljanna to kar ma kalla aikin dan aikin nasa dan kadan ne in ka auna shi da wannan ni'ima yace ja'alana Allahu min ahlihi bimannihi wa karamihi ubangiji ka sa muna daga cikin yan aljanna da karimcinka wato da bayorka jalla jalaluhu Allah yace inna hadha la fawzul azim limithli hadha faly'amal al'amilun adhalika khairun nuzulan ka karanta Allah yace azalika to wannan yanzu aljanna da muka ambata muku wato khairun nuzulan shine mafi alkhairin gara mafi alkhairin liyafa wanda ake tana da bako am shajaratul zaqumi ko kuma bishiyar zaqumiya sai yanzu wannan aljanna da Allah ya ambata mana ni'imar cikin ta ya ambata mana alkhairan da yake ciki ta yashi mana ya kashe ta yashi ya kashe wannan aljannan da Allah madaukakin sarki ya ambata mana da ni'imomin cikin ta wai Allah yace wai akhairun nuzulan shin yanzu wannan azalika khairun ko azalika khairun nuzulan yanzu wannan shi yafi alkhairin masauki da ake tana da bako tunda wanda ya mutu ya tafi lahira ai kaman bako ne bakon ka kuma in yazo bisa al'ada a zamantakewar duniya ai kana shirya masa masauki in ranan nan zai zo za a gyara abinci za a dan gyara gida za a dan gyara masa gunda zai sauka za a yi masa wani abu na karimci sai in ya zama dan gari kafin a koma cin abinci da shi na yau da kullum to sai Allah ya ce yanzu wannan abin da ya shirya a aljanna wanda zai sa bayinsa yan aljanna shi ya fi alkhairi ko kuma irin masaukin da ake tanada ma yan wuta a gidan wuta na cin bishiyar zakumiya ka gona amsa rafili take wato ita bishiyar zakumiya bishiya ce a gidan aljanna ai a gidan wuta bishiya ce a gidan wutar jahannama a nan take tsira da saiwowinta tana ganye tana rassa tana yaya a cikin gidan wuta to shine ubangiji yake cewa yanzu dan aljanna da aka sashi a wancan ni'imar yanzu shi ya fi alkhairi ko kuma dan wuta da yake cin wannan bishiya mai daci mai shake wuya mai kaya to kamar mai hankali yace ai aljanna ne tafi sai ya ce to ya kamata kuma kai aikin da zaka samu gidan aljanna din ka guji aikin da za a kai ka gidan wutar da zaka je ka ci wancan bishiya to ita bishiyar zakumiya malamai suka ce hiya akbasu shajar duk abishoyin da Allah ya halitta babu bishiyar da take ta daci babu bishiyar da take ta muni da daci da wari an ce bishiyar akwai irin ta tahama a wani yanki ne wato a can gabas amma dai ita wannan ta gidan wuta musamman ce aka tanade ta saboda ƴan wuta Allah ya tsare da ita cikin wato wuta Allah ya ce inna ja'alna ha fitnatan lizalimina mun sanya wannan wuta fitina ce azaba ce ga mutane wanda suke wato kafirai wato domin da manzon Allah ya bada wannan labarin na wannan wuta wasu suna cewa sai kafirai suna izgilanci wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da alqur'ani suna cewa annaru taharqu shajar a bisa al'ada wuta ita take kona bishiya ba bishiya muke sarowa muke tuwo ba yace bisa al'ada ai wuta ita take kona itace yaya za a yi kuma a ce itace kuma ya tsuro a cikin gidan wuta kaga rashin sanin girman Allah ne yawa Allah da ya ba ma wutar duniya zafi da karfin da za ta kona itace shi kuma isa ya ba ma itace karfin da zai tsuro a cikin gidan wuta to shine Allah yake cewa inna ja'alnaha fitnatan lizalimin mun sanya wannan wuta ta zama fitina ga zalimai fitina ga kafirai domin sun nuna basu yarda ba basu yarda za a samu wata bishiya wanda za ta tsuro a cikin wutar jahannama ba Allah ya ce innaha shajaratun
takruju fi asalil jahim khalquha ka'annahu ru'usu shayatin fa innahum la'akiluna minha famali'una minha al-butun
na'am summa
inna lahum 'alayha lashawban min hamim
summa
inna marji'ahum la ila al-jahim
إنهم
ألفاباهم ضالين
Allah madaukakin sai yake cewa wannan bishiya ta zakumiya a cikin gidan wuta Allah yake cewa innaha shajaratun takhruju fi aslil jahim bishiya ce wanda take tsurowa a tsakiyar wutar jahannama a tsakiyar karkashin ta zata tsuro wato ta girma wato ai ƙar jahannam ta karkashin yadda dai zata bishiya zata tsuro a ƙasa a cikin ƙasa to haka ita ma karkashin wutar jahannama za ta tsuro wa ansanuha turtafu ila darakatiha rassanta za su yi ta yin sama har sai sun fito har bakin wutar jahannama ubangiji yace talwa gundarta mun gane ko wato gundarta kamar hudarta in tai huda ka annahu ru'usu shayatin kai ka ce kamar kan shedanu ne aka ce tana yin kai kamar kan katuwar macijiya haka take katuwar macijiya haka kan irin fudar bishiyar zakumiya din take ubangiji yace fa innahum la'akiluna minha ƴan wuta za su na ci daga cikin wannan ganyen an ce za su yi kukan yunwa sai a ce su je su ci babu wani abinci da za ba su je su ci wannan ganyen wannan bishiyar in suka dauka suka tauna sai ya shake musu makogaro sai su kuka cewa wuyansu ya makare sai a ce su je su ɗebi ruwan zafi su sha in sun je su ɗebi ruwan zafi suka sha zai wuce da wannan ganyen kuma zai zagwanye kayan ciki su gaba ɗaya saukar da shi ƙasa saboda haka cinta azaba ne kin cinta ma azaba ne za su kukan yunwa Allah zai ce babu abinci zai ci wannan bishiya shi yasa sai Allah yake cewa fa innahum la'akiluna minha lalle su ƴan wuta la'akiluna minha za su ci daga wannan itaciya mai mummunan wato daci mai wari mai muni mai makara famali'una minha al-butuna kuma za a tilasta musu su ci su cika cikin su da wannan ganye summa innahum alaiha la shawban min hamimin, sannan za su nemi a basu farau farau. Al shaw ruwa ne wanda yake kamar an gaure ya shi da kauri, wasu suka ce ruwan zafi ne, wasu suka ce diwa ne, wasu suka ce jini ne. La shawban min hamim za a basu kamar mutum ya ci abinci ne sai aka masa kunun zaki ko kunun zoko ya sha, to haka za a basu ruwan zafi tafashashe suna kaiwa fuskar su yana kwaye musu fuska, a hakan za a tilasta su wato su sha. Shine ma'un haru yashrabunahu, za su ci. Fayaktalitu bil ma'quli minha, sai ya cudanye da wannan abin da suka ci. Fasiru shauban lahu, shi yasa Allah yake cewa la shauban din, wai cudanye da zai ya gaure da wannan wato ganyen bishiyar wato a cikin cikin su. Allah ya ce summa inna marji'ahum la ila al-jahimi, sannan za a mai da su gidan wuta. Sai aka ce ah, to sun fita ne, bayan Allah ya ce in an shiga gidan wutan ba a fita, kafirai in sun shiga ba su fita ba. Sai aka ce inda za su ci wannan bishiyar za su fito daga inda suke, tunda kowane dan wuta da kurkukun da aka saka shi, gwargwaran irin zunubinsa shine gwargwaran irin kurkukun da yake ciki. To za su fito a wannan kurkukun su zo su ci wannan, shi ne fitowar, sannan sai su koma wannan kurkukun da suke kulle a sake kulle su. Shi yasa Allah ya ce wato summa inna marji'ahum la ila al-jahim, sannan inda za su koma din wato wucin jahimiya ne. Malam ya ce abin da dai ake nufi a wannan ayan cewa azaba a gidan wuta Allah ya kiyaye mu nau'i nau'i ne, kala kala ne azaba. Ya ce annahu yunawwa azabuhum wa hum finnari, ana musu azaba nau'i nau'i, tunda alqur'ani ya tabbatar mana akwai inda ake azaba ma da ruwan sanyi, akwai kun azaba da ruwan sanyi, akwai kun da za a musu azaba da wuta, akwai inda za a azaba wuraren azabar iri iri. Yace fataratan yakunu azabuhum bi akali dhaqum, wani lokacin azabar su da cin wannan bishiya ne. Wataratan bi shurbil hamim, wani lokacin kuma azabar su da shan ruwan zafi ne. Wataratan bi zamharir, wani lokacin za a ba su zamharir, ruwa ne mai sanyi wanda da wannan wato za a yi musu azaba da wasu wannan na daga nau'o'in azaba. Fa idza kanu mashghulina bi akali dhaqum, idan sun shagalta da cin bishiyan nan, wa faragu minha, suka koshi suka koka da kishirwa, wato yarduna ila al-istighali bi adhabi ghairi, sai a ce a ja ba su ruwan zafi, shan ruwan zafin shi ma azaba ce mai zaman kanta. Walhal annahum finnari, amma duk wannan suna gidan wutan, la yakrujuna minha, ba za su fita ba. Malam yake cewa zai iya yiwuwa kuma maganganun da malamai suke fada, tunda nan Allah ya ce summa inna marji'ahum la ila al-jahim, sannan a mai da su wuta, suka ce mai yiwuwa ita bishiyar jahim, ita wannan bishiyar zaqumiya din wato a wani guri take, wato amma rassanta suna sewowinta suna cikin wutar jahannama, za a fito da su su ci a kuma mai da su wato ta jahannama. Saboda haka Allah yake cewa ba komai yasa waɗannan mutanen aka yi musu wannan azaba ba, innahum alfau aba'uhum dallina, ai su wato sun samu iyayensu dallina suna batattu, wato sai suka bi su. Wannan ana magana da mushrikan Makka ne da suka koyi da iyayensu, inda suke cewa wato ina wajanna aba'ana ala ummatin, ai mun samu iyayen mu akan irin wannan addini na bautar gumaka ne, wa inna ala afarihim muqtadun, sannan mu kuma na koyi ne da abin da iyayen mu suka yi. Idan mutum kana da shugaba ko kana da mahaifi, bai kamata ka bi shi akan sabon Allah ba, bai kamata ka bi shi akan barna ba, duk abin da yake sabon Allah ne kai sai kai ka kauce masa. In ka iyaka masa nasiha ya biya ya canza, wannan daidai ne, in bai canza ba to ba za ka bi shi akan wannan ba, saboda shi ya haife ka yana da haƙƙin sana haihuwa, sannan Ubangiji shi halittar ka yayi, saboda haka shi kuma shi yake da haƙƙi na bauta tsakanin ka da shi, so iyaye biyayya ake musu. Saboda haka in kuma biyayya ne to ba abun mutum akan bata, amma wanda kake da haƙƙin bauta akan sa, shi wanda shi ya halice ka, to shi yake da haƙƙin saka ka duk abin da ya ga dama. Saboda haka bin iyaye akan bata yakan sa mutum wato ya zama bashi da uzuri a wajen Ubangiji. Saboda haka Allah ya ce innahum alfau aba'ahum, su sun samu iyayensu dalina batattu, fahum ala atharihim yura'un, saboda haka sai suka bi su da gaggawa suka yi riko da abin da iyayen nasu suka tafi a kai. Walaqad dalla
qablahum akatharu llahu walin walaqad arsalna fihim munzirin fanzur kayfa kana aqibatul munzirin.
Allah ya ce walaqad dalla, wato qablahum akatharu alawwalina, shi shedan ya batar da mutane dewa ko kuma mutane wato dewa jama'ar farko wato sun bace a hanya daga cikin al'umman da suka biyo bayan wannan al'umma. Wala qabdalla qablahum, ai kafin mutanen Makka wato an samu jama'a su ma da suka bi san zuciyarsu suka bi shaydanu, wato aksarul awwalina, wato cikin jama'ar farko jama'a masu yawa su ma sun yi kafirci jama'a masu yawa. Allah ya ce wala qarasna fi munzirin, amma su ma ban basu ba, mun aiko musu mai gargadi, mun aiko musu annabi manzo ya zo ya gargade su wato ya tsoratar da su azabar Allah. Allah ya ce fanzur kaifa kana aqibatul munzirina, to ka duba man yayi karshen mai gargadin, wato ya kasance tsakaninsa da wadanda aka gargada. Mun aiko wa adawa annabi manzo ya gargade su basu ji ba, mun halakar da su. Mun aiko masamudawa annabi ya gargade su basu ji ba, mun halakar da su. Mun aiko wa mutanen annabi Lut manzo ya gargade su basu ji ba, mun halakar da su. Saboda haka Allah ya ce fanzur kaifa kana aqibatul munzirin, duba ya ne karshen mutanen da aka gargade su aka yi musu wa'azi wato basu ji wa'azi ba, ya ne karshen kafirai kan. Illahi ibadallahi
al-mukhlasin,
Allah ya ce waɗanda basu ga cikin wannan ba illa ibadallahi al-mukhlasin, sai bayan mu'minai masu daga aiki. Fa innahum najaw min al-azab, su kan sun kubuta daga azaba. Li ikhlasin fil ibada, saboda sun tsarkake Allah da ibada. Aw li anna la akhlasahum laha, ko Allah ya tsarkake su gaban bautar gumaka, wato idan in kace ibadallahi illa ibadallahi al-mukhlasuna, wato Allah ne ya tsarkake su, amma in kace ibadillahi wannan kuma wato su ne suka kauce bautar gunki, wato suka bautawa Allah makadici. Wala kana dana
wala kadina daina nuhum fala ni'mal mujibu
najaina
wa ahlahu min al-karbi al-azim.
Ubangiji yace wala kana dana nuhum, tuna yayin da annabi Nuhu ya kiraye mu, wato ya roke mu yace rabbi inni maghlubun fantasir, ubangiji mutane na suran jaye ne, nayi wa'azin nan, nayi da daddare, nayi da rana, nayi ni kare, nayi a cikin jama'a, nayi kaza, wato amma inni maghlubun suran jaye, duk sanda nazo cikin su nace su bi Allah za a far min da duka. Annabi Nuhu ya yi shekara 950 yana yin mutanen sawazi, sau da yawa sai an masa dukan mutuwa a jashi a jaje fadi shi a bayan gari da tsammanin ya mutu ya ji sanyin dare ya farfado, gobe ma kuma zai dawo. Ya bi mutane daddaya, ya mutane a gida, ya je gurin biki, ya je kasuwa, ya je kuntaruwa, ko ina ya yi wa'azi, amma mutane wato sun ki amsawa. A ƙarshe da ya ɗebe ƙauna ba za su amsa ba, ya ce rabbi ne maglubun fantasir, Allah mutanen surin jaye ne fantasir, Allah ka taimaka min, wato ya nemi agajin Ubangiji akan Allah ya taimake shi dangane da wato mutanensa. To shi ne Ubangiji yake cewa fala ni'mal mujibuna, madalla da masu amsawa mu, Allah ya yi ba Allah zaci ya yi ba zaci, bawansa ya kiraye shi kuma ya amsa masa. Saboda haka wannan yana ƙara ƙarfafa mana fadin Allah fala ni'mal mujibuna, madalla da masu amsawa, kenan mun san Allah yana amsawa duk sanda muka roke shi kuma zai amsa mana. Saboda haka mutane su nace da addu'a akan duk matsalar da ta dame su, Allah kuma zai amsa musu. Allah ya ce madalla da masu amsawa mu kenan, mana aida ana ala qaumihi, annabi Nuhu ya kiraye mu ya mana addu'a mu taimake shi akan mutanansa. Fa halaknahum bil gharqi, sai muka halakar da su da dilmiyar da su a ruwa. Wa najaynahu, muka tsayar da annabi Nuhu wa alahu da iyalansa min al-karbi al-azim, daga bakin ciki wanda yake mai girma, shine muka halakar da mutanen nasu.
Waja'alna zurriyatahum umul faqin,
na'am,
wa tarakna alayhi fil akhirin,
na'am,
salamun ala nuhin fil alamin.
Allah ya ce wa najaynahu, muka tsayar da annabi Nuhu wa alahu da iyalansa min al-karbi al-azim, daga bakin ciki wanda yake mai girma. Waja'alna zurriyatahum, sai muka sanya zuriyar annabi Nuhu din humul baqin sune wadanda suka wanzu annabi Nuhu alaihi salam Allah ya umarce shi ya kire jirgin ruwa bayan ya kire jirgin ruwa ya debi duk mu'minansa mu'minan zamanin sa ya tura su cikin jirgin ruwa wadansu malaman suka ce a shekara 950 da annabi Nuhu yana wazi kwata kwata mutum 8 ne suka musulunta wasu suka ce ba su wuce mutum 12 ba wasu suka ce ba su wuce mutum 40 ba 40 dai shine mafiya yawa a cikin maganganun malamai cewa ba su wuce wannan adadin ba saboda haka kaga ashe mutanen mayan kadan ne da mutum 40 ga ba su wuce yanzu mutanen wani gida ba ma a cikin gidaje masu iyalai waɗannan mutanen sune zuriyar annabi Nuhu wanda suka wanzu suka haifi duniyar nan gaba ɗayan ta yanzu dan Allah madaukakin sarki da yasa ya halicci je kera jirgin nan yadda ya mutanen nan ya zuba da abin da Allah ya masa umarni ya sa nan daga dabbobi da kwari da tsuntsaye da dukkan abin da zai sa ya rufe jirgi sai Allah ya saki ruwa ruwa ta sama zuba yake ta kasa bubbuga yake sai da duniyar ta cika tam duk inda ake ce mata duniya wanda wani mere mutum ne ko kwaro ko tsuntsu ko dabba ko kowa ma sai da duniyar ta cika ya halaka saboda haka komi da kowa yadda ya halaka Allah ya umarni a sama ta rike ruwa kasa kuma ta daina bubbugowa sauran ruwan aka tuture su aka samu kasa inda za a je a zauna annabi Nuhu ya je sauka da jirginsa halittun da suke ciki suka fito su suka fara sabuwar rayuwa wanda yanzu duniya ta cika dalilinsu shi yasa sai Allah yake ba mu labari yace waja'ala zuriyatahu humul baqina sai muka sanya zuriyar annabi Nuhu sune zuriya baqina wanda suka wanzu a bayan kasa sune sauran mutanen da suka rayu a bayan kasa yanzu mu dinnan duk yayansu ne malam yace fannasu kulluhum min naslihi alayhi salam duk mutane daga sassan annabi Nuhu suke wa kana lahu salasatu auladi shi kuma yayansa uku ne annabi Nuhu in banda ɗansa da ya halaka waɗanda suka rayu a cikin jirgin nan mutum uku ne suka ce akwai samun nan duk zuriyar larabawa daga shi aka same shi ne abul arab shi ne aka samu larabawa da mutanen farisa da mutanen rum ma'ana duk zuriyar jajaye ɗin nan duk daga zuriyar samu ne duk wanda ya fito fari ƙal ko ja bature ne ko mutumin balarabe ne ko mutumin rum duk wa'innan jajayen nan to zuriyar samu ne ɗan gidan annabi Nuhu alayhi salam sannan akwai hamu shi ham shi kuma shi ne babanmu baƙaƙen fata duk mutanen sudan tarar tsatsan suka fito sannan kuma akwai yafisu shi ne na ukun kamar da malaman tarihi suke fada shi kuma mutanen atrak mutanen turkiya turk daga zuriyar suka fito da mutanen da har sai zuriyar ya jujuwa majojin nan duk daga zuriyar suka fito saboda haka waɗannan su suka hayyafa wato suka haifi duniya gaba daya Allah ya ce fatarakna alai fil akirin sai muka bar yabo mai kyau ga annabi Nuhu duk sanda Ubangiji yake so ya bawa manzon Allah haƙuri akan abinda mutanensa suke masa na azabtarwa a dalilin wa'azinsa sai ya kama sakin sara annabi Nuhu irin wahalar da ya sha babu annabi manzo da ya sha wahalar da annabi Nuhu ya sha kamar da makar Allah ya ce ya yi musu wa'azi shekara 100 in banda shekara 50 shekara 1000 alfa sanatin illa 50 aman shekara 1000 babu shekara 50 ana mutanen wa'azi amma a ce wai mutane wai duma ba san mutum 100 ba wanda suka musulunta ba shi ko bai gajiya ba har sai da ya ɗebe kauna shi ne musu addu'a ya ce rabbi ni da autuhum jiharan Allah na kira su a fili wa asarratu lahum israran na ɓoye musu kira a ɓoye ma na je na kwankwasa maka ƙofa cikin dare ne maka wa'azi amma babu wanda ya musulunta a ƙarshe dai yake cewa rabbi la tazal alal ardi min alkafirin dayyaran Ubangiji ina roƙon kar ka bar gidan kafiri ko dai a bayan kasa innaka in tazarhum yudullu ibadak in ka basu za su batar da bayanka wala yalidu fajiran illa fajiran kafara wala yalidu illa fajiran kafara kafiri ba zai haifi kowa ba sai kafiri saboda haka ya roki Allah ya halakar da su shine ana yake cewa rabbi inni maghlubun fantasi Allah alin jaye ni Allah ka taimaka mu shi yasa Allah yake yaban annabi nu saboda jure da a doke shi ya suma a jefar da shi kamar ya mutu ya farfado ya sake dawowa yace ya ku mutane ku ji tsoron Allah ku bautawa Allah shi kade ya sake shan duka goma kuma zai dawo shi Allah yake cewa wa tarakna alayhi fil akhirin sai muka bar masa kyakkyawan ambato da yabo in mutun ya abin kirki ya tafi haka Allah yake gadar masa da kyakkyawan ambato a cikin mutanansa da yabo amma duk mutumin da ya zama mutumin banza a cikin mutane to kuma in ya rusu mutane in kaga sun tuno shi to mummuna abu ne yasa suka tuno shi amma kyakkyawan abu sai dai ka zance kai Allah ji kan wani da wani yana nan da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza amma mutum ya mutu a ce mun huta to tafiyar su ta yi muni shine ubangiji yake cewa salamun ala nuhin fil alamina kai aminci daga gare mu ya tabbata annabi nuhu a cikin wato talakai wannan wani certification ne kamar wani bada wata takarda ta girmamawa ne wa annabi nuhu alayhi salam Allah ya ce salamun ala nuhin fil alamin aminci ya tabbata wa annabi adam daga wurin mu a cikin wato talakai inna kadhalika najzil muslimin na'am
innahu min ibadina al-mu'minin
na'am
thumma agarakana nahari
Allah ya ce salamun ala nuhin fil alamin aminci daga gare mu ya tabbata annabi nuhu a cikin wato talikai inna kadhalika najzil muslimin kamar idan muka sakanta ma annabi nuhu nan hakan nan muke sakanta mu husinin duk wanda ya abu mai kyau duk wanda ya abu mai kyau Allah madaukakin sarki ya alƙori zai sakanta masa yace innahu min ibadil mu'minin lalle annabi nuhu yana daga cikin bayin mu wanda suke wato mu'minai masu garkatawa summa garakan al-akhirin Allah kuma yace sai muka halakar da sauran duk kafiran zamanin sa kuma sai muka halakar da su na'am eh nan shi yace lokaci yayi to alhamdulillah Allah mu kwana karu gudin kenan ko to insha Allah zamu tsaya nan saboda lokaci abinda mu karanta daidai Allah ta'ala ya ba mu lada inda mai kuskure muna roko Allah madaukakin sarki ya gafarta mana nan bayan ne na'am ai su din mazuriya sa ne ko kana da bayan yayansa na ce mutum uku yayansa ne sannan kuma an ce in ma ka dauki mutum takwas din da kaga ya fi adadin yayan nasa to abinda dai malaman tarihi suka kawo suka taskance shine wayannan wato su ne wadanda suka baza zuriya la'alla su rasu bayan ba zamanin su ya kare tunda mutum in bai haifa bai yaro su kaga a zamanin su ya kare wala Allah kuma sun haifa zuriyar tasu ta kare amma wannan zuriyar tasu ita ce ta haifa mare ka san maganganun malaman tarihi ne duk abin da baka same shi a cikin hadisi ingantacce ba zai yiwuwa a same shi akwai kuskure a cikin sa wallahi alam to yake cewa malam menene bambancin da ke tsakanin annabci da kuma manzanci a saboda dama zaka ji ana cewa wani manzo ne ko kuma naji an ce wani annabi ne to fa amsar mai sauki ne shi annabi wannan wani mukami ne wanda Allah yake zaba cikin bayin sa ya bawa yakan ba mutane dewa annabta wani kusaci ne da matsayi da ubangiji yake zaba a cikin mutane sai ya ba wani kuma ya bayar a jama'a da yawan gaske tunda malamai suna fada annabawa da Allah ya ba su annabta sun kai sama da mutane 3000 amma suna cewa lokacin 3313 an san dai ingancin hadisin da ya yi magana manzanni ne yawa manzanni ne manzo shi ne wanda aka haiko shi gurin mutane ko da gun mutum da ya haiko shi ko gun matarsa aka haiko shi ya zama manzo yawa duk wanda ya dauko sakon Allah daga kansa ya kawo gurin wani wannan shi ne manzo yawa amma annabi wannan wani makami ne wanda Allah ke zaba wanda ya ga dama ya bashi na kusaci tsakaninsa da shi saboda haka annabawa Allah kada ya sanya wasu wasu suna cewa sun kai 100,000 da 100,000 da 100,000 dai wannan dubu dai wani lokacin malamai ne suke da 100,000 da 20,000 da 400 amma annan manzannin 313 ko to in magananta inganta haka ne su manzannin nan su dai abin da ya bambanta su da sauran annabawa shine aikin da Allah ya ba su wannan kuma tazarar bambanci ne tazarar bambanci ne bayan Allah ya nada ka annabi kuma ya aike ka to wannan mukami ne wanda baka hada shi da duk wanda ba aike shi ba sannan kuma wanda aka aiko shi gurin mutum daya shi ba za ka hada da wanda aka aike shi gurin mutum goma ba wanda aka aike shi gurin kabila kabila mai yare daya ba za ka hada shi da mutum da aka aike shi gurin yanki ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa mabiya saboda shi duk duniya aka aiko shi yawa yace ya ayyuhan nasu inna rasulallahi ilaykum jami'an saboda haka shi duk duniya aka aiko shi shi yasa ya fi kowa yawan mabiya manzo mukami ne wanda yake manzanci mukami ne wanda yake mai daraja to a cikin manzannin ma wa'inda Allah ya ambata a Alkur'ani su 24 nan sun fi sauran manzannin girma don Allah ya ambace su a saboda irin famar da suka yi tsakaninsu da mutanensu saboda a ba wa annabi sallallahu alaihi wasallam haƙuri kuma a karantar da al'ummarsa wajen riko da addini sannan a cikin su wanda 28 aka ambata Alkur'ani akwai guda biyar wanda aka ware wanda ake ce musu ulul azmi minar rusul su sun fi matsayi akan sauran 28 su biyar din nan annabi Isa yana ciki annabi Nuhu yana ciki annabi Musa yana ciki waye ku annabi Ibrahim yana ciki sai kuma annabi sallallahu alaihi wasallam to su ma a cikin su biyar din annabi sallallahu alaihi wasallam kuma shine shugaban su to kaga mataki kenan ko yawa Allah ya ce rusulan faddana ba'dhum ba'dan ko manzanni ne wanda Allah ya fifita shashi akan shashi kowa da irin matsayin da Allah ya bashi so haka manzo shi yana da ƙarin daraja akan annabi shi yasa masu sake magana suke cewa kowane manzo annabi ne amma ba kowane annabi ne manzo ba kamar yanzu mutum ya ce maka adi mai ciwon siga yana da hawan jini amma ba kowane mai hawan jini bane yake da ciwon siga haka ne ko haka ne na ji likitoci suke fada to saboda haka kowane manzo annabi ne amma ba kowane annabi ne manzo ba sai wanda aka aike shi Allahu a'lam.